بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا wannan yammaci، بركم دا sake saduwa a wannan masallaci na Alhaj Muhammad Indimi anan garin Maiduguri a jihar Borno. A yau ranar Asabar 7 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1429, wanda ta yi daidai da 6 ga watan 9 shekara ta miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu mai albarka, inda muke cikin tafsiri suratu Yunus, kafin mu fara karanta ayoyin da zamu fassara a wannan yammaci, zamu karanta tambayoyi guda 2 sannan da sanarwa guda 1. Wannan mai tambaya yake cewa, mace ce mijinta ya rasu bai kai wata 2 ba da rasuwa, tana yin makaranta kuma aka fara jarabawa a makarantar, shin ya halatta ta je ta yi jarabawar duk da cewa tana cikin takaba? Wato, macen da take cikin takaba, na'am, an hana ta yawace-yawace ko bulaguro, amma idan akwai larura, shari'a ta ba da dama. Babu shakka jarrabawa tana daga cikin larura, domin abu ne da ba a hannunta ba, ba za ta iya dakatar da wannan abun ba, in kuma ya wuce ta, ya wuce ta kenan. Saboda haka yana daga cikin larurar da za ta iya fitar da ita ta je ta yi jarrabawa ta dawo. Tambaya ta 2 ce, mace ce mai ciki, in ta ɗauki azumi takan yi rashin lafiya, wato azumin yakan wahalar da ita. Yake ce wato za ta ciyar ne, kuma me za ta ciyar? Sannan kuma bayan azumi za ta rama wannan azumin da ta sha ko ba za ta rama ba? Wato, bayan ta haihu za ta rama ko ba za ta rama ba? Macen da take da ciki ko macen da take shayarwa, an sarayen mata da azumi, abinda yake a kanta shine ta ciyar. Matar da take da ciki ko shayarwa ba za ta iya yin azumi ba a dalilin cikin da take da shi ko shayarwar da take yi, an sarayen mata da wannan azumi. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna Allah wada'a 'anil musafiri shatra as-salah wa 'anil hamil wal murdi'i as-sawm. Allah ya sarayarwa da al-musafir, wanda yake matafi, shatra as-salah, wato rabin sallah, wato salloli masu raka'o'i guda 4 zai sallace su raka'o'i guda 2, an sarayen masa da 2, an ainihin sauke masa 2. Haka nan an sauke wa macen da take da ciki ko shayarwa yin azumi. Saboda haka abinda za ta yi shine ta ciyar. Idan kuma ta ciyar, babu maganar bayan ta haihu ta rama, domin ciyarwar ita ce a madadin abakacin wannan azumin da bata yi ba. To, ba a hada wa mutum albadal wal mubdalu min a lokaci guda, a ce ta ciyar kuma ta rama, kaga an hada mata abubuwan guda 2. Kamar a ce mutum ya taimama ya yi alwala a lokaci guda, idan kai taimama shikenan, taimama ta tana makofin alwala, to haka nan ciyarwa tana a makofin azumi. Haka ba sai ta sake maimaitawa ba. Kuma abinda za ta ciyar shine za ta ciyar da miskini daya a kullun, wato a madadin kowane azumi daya za ta ciyar da miskini daya, kamar yadda Allah ya ce, fa itabu miskin, za ta ciyar, wa alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, waɗanda ba za su iya yin azumi ba ko kuma za su yi shi da wahala, shine sai su ciyar da ta'amu miskin, fidyatun min ta'am miskin, za su ciyar da miskini guda daya. Ciyar da miskini guda daya ba ya da wani haddi takamaimai, wato koda a ce lokacin da ta gama abinci za a kirawo almajiri ɗaya a bashi abincin da zai ci ya ƙoshi a lokacin, shi kenan ta ciyar da miskini ɗaya. Ba wai sai ta yi wani awo na musamman ba, ta yi wani girki na musamman, ko cikin abincin gida, abincin rububi, za ta iya ba wa ainihin miskini ɗaya a kullum. Ta yi abinci sai ta ciyar da miskini ɗaya, gwargwadon abin da dai mutum a matsakaicin mutum zai ci ya ƙoshi. Wato kada ta yi ruwa ta bashi ɗan kaɗan wanda ba zai ƙoshi ba, ba kuma sharɗanta mata sai ta cika masa ƙaton kwano ba. Za ta duba gwargwadon yadda dai mutum, matsakaicin mutum dai a al'ada, mutum in ya ci wannan ya ƙoshi, an san mutane sun sha bamban, wani wannan ya masa yawa, wani kuma sai an raba masa wannan gida biyu sannan ya ƙoshi. Duk wannan ba za ta iya tantancewa cewa miskinin da ta kawo shi ya yake ba, amma ta duba tsakatsakiya haka za ta yi. To in ta yi wannan shi kenan. Kuma ya ce wai to za ta ba da kuɗi, a ce aka yi ta ciyar abin da aka bukata, yi kuɗin da za ta ba shi ba zai iya ciyar da shi ɗin ba, abin da ake bukata shi ne ta ciyar, kuma wanda aka ce ta ciyar shi ne miskini. Sau ɗaya ai ciyar da miskini ba wai duk yinin ba, ba wai ta ciyar da shi da safe da yamma da rana da kuma da daddare ba, a'a sau ɗaya za ta ciyar da shi ai shi kenan. Sanarwa ita ce mun fara tafsiri na mata da safe yau mun yi, amma kuma za mu ci gaba da yi duk ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis daga karfe 10 na safe. Saboda haka waɗanda ba su ji ba yanzu su ji. A jiya mun tsaya akan aya ta 100, yau za mu tashi akan aya ta 101.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
نعم. Allah madaukakin sarki ya ce qul unzuru ma za fi samawati wal ard, ka gaya musu ku yi duba, ku yi tintintini menene ke cikin sama ko game da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa. Wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun, amma ayoyi na Ubangiji da gargadi bayan gargadi ba zai amfanar mutanen da suke ba sa imani ba. Wato Allah madaukakin sarki bayan ya yi mana bayani akan sunna tashi wajen shiryar da bayansa, ya ba su, ya huwace musu hankali, ya huwace musu dama ta su gane gaskiya su bita, ko kuma su kangare idan sun ki amfani da wannan hankalin nasu. Ya kuma ce dukkan wani wanda ya shirya, to da izinin Ubangiji ya shirya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Sai kuma yake kira zuwa ga ainihin dukkan duniya gaba daya akan su yi duba zuwa ga ayoyin Ubangiji. Allah ya ce qul unzuru, ku yi duba, ma za fi samawati wal ard, menene a sammai, menene a cikin ƙasa. A nan Allah madaukakin sarki yana jan hankalin bayinsa ne zuwa su yi tunani cikin ni'imomin da Allah ya musu, su yi tunani cikin abin da Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasa, na ayoyi waɗanda suke masu ɗaukar hankali, masu jan hankalin masu hankali, ayoyin da Allah ya ajiye a cikin sammai na rana da wata da taurari, taurari waɗanda suke tsaye a guri guda ko taurari waɗanda suke motsi, da irin sassaɓawar dare da zuwan dare ya tafi rana ta biyo bayansa, da wani lokaci dare ya fi rana tsawo ko kuma rana tafi dare tsawo, da yadda Allah madaukakin sarki ya shimfida sama ya kawata ta yadda duk irin yadda ka kai ga kwakwa da kallo zuwa ga sama ba za ka ga wani tasgaro ko zobawa tattare da ita ba, da irin abin da Allah madaukakin sarki ya shimfida a sararin samaniya da yadda yake saukar da ruwan sama ya zubo da shi a doran ƙasa ya fitar da tsirrai daga ƙasa bayan da ta bushe da yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta daban-daban a bisa doran ƙasa ya halicci ainihin duwar wutsu ya halicci ƙoramu ya halicci bishiyoyi da halittu na ɗan adam da Allah ya yi da na dabbobi da na ƙwari ka yi duba zuwa ga waɗannan gaba ɗaya babu shakka dukkaninsu gudar aya ce da take nuna maka wahadaniya ta Ubangiji take nuna maka uluhiyya ta Ubangiji take kuma nuna maka gaskiyar abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu ko menene ka duba za ka ga aya ce wacce take karantar da kai cewa Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne a wannan ayar za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa ga mu duba zuwa ga ayoyi qulin zuru ku yi duba annazaru huna akan ce nazara ila ko nazara fi nazara ila ya kalli abu ko da bai tsaya yayi tunani a kansa ba idan har aka kawo ila a gaba yayi annazar idan ka kalli abu ko da baka yi tunani a ce nazara ilaihi amma aka ce nazara fihi to an ce ka kalle shi kallo na tunani kallo na ta'ammuli afalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wama khalaqallahu min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard ashe basu yi duba ba duba na tunani cikin mulkin Allah a cikin sammai da mulkin Allah a cikin ƙasa wama khalaqallahu min shay'in da duk abinda Allah ya halitta dan me basu yi duba ba ba sa tsoron ajalinsu ya matso kusa kafin su tsaya su yi tuntuntuni su gano Ubangiji idan sun yi jinkiri Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ajalinsu ba tare da sun yi imani ba wannan ba zai tsorata su ba saboda haka aka ce nazara fi kaza to kai duba duba na tuntuntuni amma idan aka ce nazara hu ba tare da ta wato ba tare da an kawo harfu jarri ba to wannan duba ne wanda yake na jinki na abin nan na sauraro na jira kamar yadda zai zo a aya ta gaba fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin allazina khalu min qablihim to anan Allah madaukakin sarki ya ce mu yi duba zamu ga kalmar qulin zuru ba a kawo mata harafi ba babu harafin fi babu harafin ila sai aka kawo madha fis samawati wal ard wanda wannan jumla ce da ita za ta sa wannan qulin zuru din ba sai an kawo mata harafin ba jumla ce da za ta sanya annazaru huna la yahtaju ila harfu ta'addi baya bukata ila harfu jar li yata'adda domin kalmar annazar a wannan aya ta kunshi dukkan nau'uka guda biyu na nazarin annazaru ila da annazaru fi kayi duba da idanka ka kuma tsaya kayi tunani da kwakwalwarka nazari na ta'ammuli ko kuma nazari na ru'ya duk gaba ɗaya ka hada su Allah ya ce ka duba wannan Allah ya ce ka duba abinda Allah ya ajiye a cikin sammai da ƙasa na ayoyi ayoyin Ubangiji kashi biyu ne akwai al-ayatul mashhuda akwai al-ayat al-mashhuda ayoyin da ido ne zai nuna maka su za ka daga kanka ka kalle su ka yi tuntuntuni a cikinsu waɗanda suke nuna wahadaniya ta Ubangiji da uluhiyarsa kamar yadda Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين هذو الآيوين نسكي بايون وأن الآيوين أتكين سورة الروم وأن دك ننس سنة جاوهن كلين زواج آيوين الله الآيات المشهودة آيوين دذاك أيا ككلا كيتناني ككليد ألا يهل تشيكا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ku duba kawukanku da ginin jikin da Allah ya muku da yadda Allah ya kera ku wannan kadai bai ishe ku ku sa ku yi tunani ba, bai ishe ku ya samar muku da basira ba, ya halicce ku daga turbaya sai gashi kun zama mutane jiki da tsoka da jini kuna yawo a doran ƙasa. Ubangiji ya halicce ku, ya halittar muku da matayenku daga kawukanku domin ku nutsu zuwa gare su, sannan ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku. Allah ya ce lalle a cikin yin haka akwai ayoyi ga waɗanda suke masu tunani. Haka nan yana daga cikin ayoyinsa, Allah ya halicci sammai da ƙasa, ya sassaɓa harsunanku kowa da irin yaren da yake magana da shi, ya sassaɓa launukanku. Lalle a cikin haka akwai ayoyi ga waɗanda Allah ya ba su ilimi, musamman ilimi na zamani. Haka nan a cikin ayoyin Allah akwai al-ayatul matluwa, akwai ayoyin da karanta su ake yi, su ne ayoyin da Allah ya saukar a cikin Al-Qur'ani, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi kira zuwa ga a bayyana su, ya kuma gaya wa muminai cewa ya musu baiwa, har da ya aiko musu da annabi a cikinsu yana karanta musu irin waɗannan ayoyi. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi baiwa ga muminai lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga cikinsu wanda yake karanta musu ayoyinsa. A nan ana nufin ayoyin Al-Qur'ani. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wadhkur ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma. Dukkan waɗannan ayoyi ne na Allah wanda su karanta su ake a cikin littafi, ayoyi na sama wanda ake kallo hankali yakan iya riske su ya yi hujja da su wajen sanin Allah shi kadai ne, wajen sanin Allah shi ya cancanta abautawa, hankali shi zai yi aiki wajen karanta wannan ayoyin. Sannan ayoyi waɗanda suke a cikin littafi, wannan shari'a ita ce take samar da su, ba hankali ba, shari'a ita ce take samar da su. To kenan ana riskar Ubangiji ta hanyar hankali da hanyar shari'a. Zaka gane akwai Allah kuma ya cancanci abauta masa ta hanyar hankali da Allah ya baka shi, zaka yi tunani cikin halittunsa ka gane cewa lalle mai wannan halittu shi ya kamata a bauta masa. Sannan kuma zaka gane ya kamata a bauta masa din ta hanyar karanta ayoyinsa wanda ya saukar a cikin littafinsa. Su kansu ayoyin Allah waɗanda ya saukar a cikin littafinsa dukkaninsu alamomi ne da suke nuna gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya labarta. Dukkaninsu alamomi ne waɗanda suke nuna kadaitakar Ubangiji. Ayoyin da muke karantawa a Al-Qur'ani ga duk wanda ya saurare su zai fahimci cewa waɗannan ayoyi suna nuna gaskiyar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Sai dai idan bai tsaya ya saurara ba, shi yasa kafirai suke yi wa junansu wasiya da kada a saurari karatun Al-Qur'ani. Da zarar aka saurari karatun Al-Qur'ani to zai canza kwakwalwar mai sauraron. Ya وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأن سك كافرته سك جاء وجونا سك دك سورة ركعت القرآن كي كاكاشي لو كشند أك كرنت القرآن كي تأيف أيف ولا علكم قاي جلبة. لمن هر إذا ذاب سورة سورة نتناني ما هو شكا وأن آيو إذا يوم تنجعورا هرزوا جاني شريعة شيسا وأن إكي بسبتة باياسو ya ga ana karantar da ayoyin Allah. Domin matukar ana karantar da ayoyin Allah to ya karbatansa ake yi, kuma mutane za su gane shi batacci ne. Wannan shi yasa kaga har ko da yaushe waɗanda suke turbar gaskiya ba a san a ji maganarsu, sai ga ana cewa ka guje musu kamar yadda kake guje wa zaki. In ka je inda suke wa'azi ka toshe kundinka, kada ka saurari abin da suke faɗa. Saboda me? Saboda in ka saurara zai yi tasiri, domin zaka ji ba tatsuriya ake ba, ba surkulle ake ba, ba jita-jita ake ba, ba kama-kama ake ba, ba mafarki ake ba da labari ba. Ana abinda Allah ya ce ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka a matsayinka na musulmi kai kuwa dole ne ka tsaya ka saurari abin nan da ake faɗa. To in ko zaka tsaya ka yi saurare na tanutsu, babu shakka zaka jawo ka miƙa wuya ga abinda ake karantawa. To shi yasa suke cewa kada a saurara. Za ka ga a wasu gurare ma har kokari suke idan kun gina masallaci sai su zo su yi nasu kusa da naku sai su dinga ware na sifika da hayaniya da kakaci wai kada a ji naku karatun. To ba kuma kome yake kawo haka ba dan jin cewa eh lalle su ba a bisa daidai suke ba, dan in a bisa daidai suke su ma su zo su yi talla hajarsu. Babu wanda aka hana, musamman a ƙasa irin ta Najeriya, kowane abu kake yi ka zo ka faɗa matuƙar dai wato ba za ka yi amfani da ƙarfi ba ta hanyar musguna wa mutane, in dai da fatar baki za ka faɗi ra'ayinka ka zo ka faɗa. Wannan ƴanci kuma musulunci ya bada shi. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin? Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka tilastawa mutane ba har sai sun yi imani. To ashe kaga kenan babu batun tilastawa, la ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay. Kowa ya faɗi abin da ya yarda da shi. Mutane masu hankali ne, suna iya su auna abin da suka ji, wanne ne ya fi nauyi shi za su ɗauka. Ko kai ka je kasuwa za ka sayi haja, ai kakan duba ka ga wacce ce ta fi kyau ka saya. Ka je an nuna maka tumatiri rubabbe, an nuna maka lafiyayyen tumatiri, yaushe za ka ɗauki rubabbe ka bar lafiyayye? Ba za ka yadda ba. To idan har ya kasance a cikin lamarin duniya kana jinjinawa ka ji wanda yake da kyau, to ya zama alama lahira kuma a hana ka ka jinjina, ka zaɓi wanda ya kamata. A ce a sai dai ka toshe kundinka sai kawai abin da aka fesa maka. Haka babu shakka akwai ainihin kama karya a cikin irin wannan. A addinin musulunci babu wannan. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, wato shari'a ta bayyana, fata ma ya bayyana. Saboda kowanne ya fito karara, mutane ainihin za su iya ganewa su fahimci wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba. To irin waɗannan ayoyi na Ubangiji al-matluwa, Ubangiji wani lokaci yana jingina shi zuwa gare su, ko dai a ce da su ayoyin alkur'ani, ko kuma a ce da su ayatullahi, tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wama allahu yuridu zulman lilalamin ko wa innaka lamina almursalin, tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq. Kaga anan sai Allah ya kira wasu ayoyinsa, domin ayoyi ne da suke nuna Allah, domin ayoyi ne da suke nuna muradin Ubangiji, suna nuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta da abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi cewa gaskiya ne. Suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma gaskiya yake faɗa, kuma ayoyi ne na Allah, domin ɗan adam ko aljan ba zai iya kawo kwatankwacin su ba. Sannan kuma akwai annuzur, kamar yadda ayat take nuna mana, wa ma tughni al-ayatu wan-nuzur. Al-ayatu sun kunshi duka waɗannan kaso guda biyu na ayoyi, al-ayatul mashhuda da al-ayatul matluwa. An-nuzur shi kuma sune labarurrukan da ake bayarwa na waɗanda suka gabata cewa sun kangare wa Allah, Allah ya yi musu azaba, da abin da kake faɗa wa mutane na wa'azi cewa har idan ba su karɓi gaskiya ba fa suka yi aiki da ita za su taɓe, in ba su yi aiki da gaskiya ba za su wayi gari cikin hasararru, Allah zai kama su ranar gobe kiyama, Allah zai saukar musu da azabarsu, zai saukar musu da azabarsa. Waɗannan abubuwan da kake faɗa na gargaɗi da wa'azi su ne ake kira annuzur. To waɗannan ba za su yi ba sai Allah ya aiko da manzo ya yi karantarwar, sai Allah ya aiko da mai wa'azi ya yi karantarwar, sannan ake samun annuzur. Al-ayatul mashhuda za ka karanta ta koda babu manzo, domin za ka ga halittar sama ga ta nan, koda Allah bai aiko da manzo ba wannan halittu suna nan, su kadai za su iya sa ɗan adam ya tsaya ya tunani. To amma ayoyi waɗanda suke na nuzur ko kuma ayoyi waɗanda suke matluwa sai aiko da manzo, sannan annuzur shi ma sai Allah ya aiko da manzo. Shi yasa Allah yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba za mu zama masu yi wa wasu azaba ba saboda sun kangare har sai mun aiko da manzo. To annabawa sun zo da al-ayat, sun zo da annuzur, kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur. Ba waɗanda muka aiko gabanin ka face mazaje, kuma muna yi masu wahayi cewa ku tambayi ahla adh-dhikri waɗanda suke masana, in kun kasance ko ba ku sani ba. Manzannin nan sun zo bil bayyinati, sun zo da hujjoji, ayoyi waɗanda suke mu'ujizozi daban-daban wanda suke ga sunan da an gani za su nuna cewa akwai Allah. Sannan sun zo da az-zubur, sun zo da littattafai. Fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabil munir. Idan suka ƙaryata ka, to haƙiƙa sun ƙaryata annabawan da suke gabaninka, wanda dukkaninsu sun zo da hujjoji karara waɗanda suke nuna gaskiyar Allah, gaskiyar uluhiyya ta Ubangiji, gaskiyar samuwar Ubangiji, sannan kuma sun zo da littafi wanda yake al-Munir mai haske, wanda yake ɗauke da hasken da shari'a mai haske. Allah maɗaukakin sarki ya ce, to waɗannan ayoyi na sama da ƙasa da waɗannan ayoyi da suke karanta, da ake karantawa ga dukkan wanda bai tsaya yayi amfani da ƙwaƙwalwarsa ba, wanda Allah maɗaukakin sarki a sakamakon haka ya toshe masa ƙwaƙwalwar, wannan ayoyin fa ba za su amfane shi ba. Wa ma tughni al-ayatu wan-nuzru an qaumin la yu'minun, ayoyin Ubangiji da gargadi bayan gargadi da ake yi ba zai amfanar da mutanen da suke la yu'minuna ba. Allah bai ce amman la yu'minuna ba, sai ya ce an qaumin la yu'minuna. Aka kawo wannan suna na al-qaum wanda ismul jinsi ne, sannan aka ce la yu'minuna dan a nuna maka tamakkunin sifa ta kangarewa tattare da su, wato mutane ne wanda sifar rashin imani ta zama musu ɗabi'a, sun riga sun narke a cikin batansu, duk irin gargadin da za ka yi ba za su saurare ka ba, duk irin wa'azin da za ka yi ba za su saurare ka ba, duk irin ayar da za ka karanta musu ka yi musu bayanin ta ba za ta amfane su ba. Saboda haka iya bayani shi kadai da ƙarfin hujja ba shi ke sa mutum ya shirya ba, inda a ce iya bayani da ƙarfin hujja kawai ya isa ya sa mutane su shirya, to da annabawa su ne a karan farko za su iya shiryar da mutane gaba ɗaya. To amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ba mu labarin cewa ranar gobe kiyama za a zo wani annabi ya zo babu kowa tare da shi, yayi wa'azin har ya ƙare, har Allah ya karɓi ransa ba wanda ya imani da shi. Ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, wani annabin zai zo wa ma'ahu rajulun aw rajulani, mutum ɗaya ko biyu ne suke bin sa kawai, sauran jama'a su duk sun kafirci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a nuna min wani dandazon mutane, in ce to ga al'umma ta can, ce a hadha Musa wa qaumuhu, annabi Musa ne da jama'arsa, sai kuma a nuna min wani wasu jama'a masu yawa da ba za ka ga ƙarshen su ba a yawa, ce to wannan al'umma ka ce a cikin su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da bincike ba. To Allah maɗaukakin sarki ya ce to wa ma tughni al-ayatu wan-nuzru an qaumin la yu'minun, ayoyi da gargadi ba zai yi amfani ba ga mutanen da ba za su yi imani ba, saboda haka waɗanda ba za su yi imani ba duk irin hujjojin nan da ake gani a sararin samaniya da wanda kake faɗa ba za su sa su yi imani ba. فهل ينتظرون
إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
الله يجي فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم, shin suna jiran wani abu ne illa face kwatankwacin kwanakin waɗanda suka gabace su? Qul, to kace da su fantaziru, ku yi zaman jira, ku yi zaman daku, inni ma'akum minal muntazirina, ni ma tare da ku ina cikin masu jira. Wato ba za su yi imani ba, domin damar da Allah ya ba su wadda za su yi amfani da ita su zama muminai, sun sa kafa sun take ta, sun watsar da ita, hankalin da Allah ya musu guziri da shi ba su aiwatar da shi ba, don haka ba za su yi imani ba. Abinda kawai kullun za su yi ta kiran ka suna gaya maka shi ne ka gaggauto musu da azaba, idan har gaskiya kake faɗa kuma su sun kangare sun kiyarda su bi wannan gaskiya, to azabar da kake cewa za ta auku akan su, ta auku din su gani kullun abinda suke faɗa, kullun abinda suke jira kenan. Kamar yadda Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim, wato waɗanda kalmar ubangijinka ta riga ta cancanta akan su, la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in, dinnan ta riga ta gaskata akan su, to fa ba za su yi imani ba. duk irin aya da hujja da dalili da zaka iya fito musu kai musu bayanin sa filla filla, wannan ba zai sa su yi imani ba, sai ran da suka ga azabar ta zo musu karara gadan gadan, to lokacin kuma za su yi imani, imanin kuma ba zai amfane su ba. Qul Allah ya ce fa hal yantaziruna, to shin akwai abin da suke jira, jiran dako, jiran tsammani? Ubangiji yana cewa ba wani abu suke jira ba, ba sa jiran komai, illa misla ayyamin allazina khalaw min qablihim, face kwatankwacin kwanakin waɗanda suka gabace su. Al ayyam da larabci ana nufin al waqa'i wal ahdath, abubuwa da suka faffaru, bala'ai da suka auku, su larabawa ke kira wani lokaci al ayyam. Kamar yadda zaka ji an ce da kai ayyamul arabi, ana nufin yaƙe-yaƙen larabawa da suka yi ta yi a jahiliya kafin musulunci ya zo. Wannan yaƙe-yaƙe a larabci akan ce da shi al-ayyam, ayyamul arab, ce ayyamul arab. In ana sifanta malami da ilimin da yake da shi a ce ya san kaza ya san kaza, sai wa ayyamul arab, ma'ana ya san tarihin yaƙe-yaƙen larabawa na jahiliya. To saboda anan fa hal yantaziruna illa misla ayyamil ladina khalaw min qablihim, ayyamul ladina khalaw min qablihim shine waɗannan kwanaki da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da azaba, su ma waɗannan ba komai suke jira ba sai waɗannan wannan lokuta, suna jiran ranar da za su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata, wannan shi suke jira. Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya ce a'a, ba wannan suke jira ba, jiran da suke yi ba na su ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata ba ne, in ma haka suke ji a ransu to su sani jiran nasu fa ba wannan ba ne, jiran ranar azaba suke, ranar da za su ga azabar Ubangiji ko da a wajen mutuwa za ta riske su, ballantana idan aka jera na gobe kiyama inda za su ganta ra'ayil aini, wannan jiran suke yi. Ya ce kul, ka gaya musu fantaziru, ku zauna zaman jira, inni ma'akum minal muntazirina, ni ma tare da ku ina cikin masu jira. Wato anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tarayya da su ne a cikin jiran, ba a cikin abin da ake jira ba, su suna jiran azaba, shi kuma yana jiran nasara, yana jiran ranar da Allah zai bashi nasara a kansu, ya yi galaba a kansu. Amma siyakin sai ya zo da kinaya, kulin taziru, ku je ku yi jiran, ni ma ina jira. Wani sai ya ɗauka irin jiransu ɗaya, a'a, shi yana jiran ranar nasara ne, su kuma suna jiran ranar azaba ne, wanda suka fara ganin ta tun a yakin Badar. Allah maɗaukakin sarki ya ce
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
To kaga wannan shi zai nuna maka cewa jiran da bambanci. ثم ننجي رسلنا, sannan sai mu tserar da manzanninmu, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani. Ranar da azabar da ake jira za ta zo, idan ta zo waɗanda suke muminai, manzanni da muminai, sai Allah ya tsirar da su, wato ya ba su nasara, sannan azabar ta kama waɗannan da suka kangare. Kaga kenan ashe jiran da ake yi da bambanci, duk da cewa dukkanin su jira suke yi, amma kowa da abin da yake jira. Thumma nunajji rusulana, sannan mu tsirar da manzanninmu, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani. Allah ce kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin, haka al'amarin yake, haƙƙi ne akan mu tseratar da waɗanda suke muminai, wato haƙƙi ne Ubangiji ya wajabta wa kansa, ya wajabta wa kansa ya taimaka wa muminai. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, haƙƙi ne akan mu taimaka wa muminai. Wannan shin yana nuna cewa akwai wajibi akan Allah? Wannan ayat tana nuna akwai wani abin da yake wajibi akan Ubangiji sai yayi? Ya ce haqqan alaina, ai wajiban alaina, wajibi ne akan mu. Malamai suna cewa malamai na sunna suna cewa babu wani wajibi da yake wajabta akan Ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa, shi yake da dama ya wajabta wa kansa, amma ni ko kai ko wani mu bai isa ya wajabta wa Allah wani abu, ba wanda zai tilasta wa Allah. Ubangiji shi ya wajabta wa kansa, don haka wajibi ne a kansa bima aujabahu ala nafsihi, ba wani ne ya wajabta masa ba. Babu kiyasi kwatance tsakanin Ubangiji da halittunsa, babu kiyasi tsakanin al-khaliq wal makhluq. Mu a tsakankaninmu wani lokaci abu yana zama wajibi a kanka, ba wai dan kai ka wajabta wa kanka ba, a'a wajabta maka akai. Duk mutumin da yake da minna a kanka, wanda ya maka alkhairi, ya kyautata maka, ya dadada maka, wajibi ne a kanka kai ma ka ga ka rama masa gurgurdan ikonka. Wannan abin da ya maka na ihsani shi ne ya sanya wannan kyautatawar ta ɓangarenka ta zama wajibi. Kaga ba kai ka wajabta wa kanka ba, shi ya wajabta maka, domin shi ya yi maka ihsanin da ya zama wajibi a kanka ka kyautata masa kai ma. Wanda duk aka yi masa ihsani, hal jaza'ul ihsan illa al ihsan, ba haka wanda ya yi maka ihsani ka kyautata masa, kaga wannan wajibi ne a kanka, ba kuma dan kai ka wajabta wa kanka ba, a'a shi mai ihsani shi ya wajabta maka. Wannan a tsakankaninmu da junanmu kenan, amma tsakanin Ubangiji da halittarsa babu irin wannan. Babu wani abin da za ka yi wa Allah ka ji cewa wajibi ne Allah ya saka maka, ka ce ai ka yi salloli, ka yi azumi, ka yi zakka, ka yi sadaka, ka yi ihsani, ka yi kaza, ka yi kaza, don haka wajibi ne kai Allah ya maka kaza, ai tunda dai ka yi dole a rama wa kura aniyarta, a'a. Ai babu abin da za mu yi mu kubutar da kanmu daga wajen Ubangiji sai dai rahamar Ubangiji ta kubutar da mu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa, babu ɗaya daga cikinku da aikinsa zai shigar da shi aljanna, babu shi. Suka ce har kai ya Rasulullah, ya ce wala ana hanni ma illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi, sai dai Ubangiji ya lullube ni da rahamarsa. Domin idan ka dubi irin ihsani da Ubangiji ya yi maka, babu abin da za ka yi ka biya shi. Halittar da ya yi maka ihsani ce, kai wani bangare na jikinka kadai da ya halitta, a ce ya halitta maka ji ko gani ko shaka ko dama na ka yi zirga-zirga ka je nan ka je can, ko ka ɗauki abin da kake so ka ajiye wanda baka so, wannan gabbai da ya baka kake sarrafa su cikin sauki, waɗannan ni'imomi kowace ni'ima ƙwaya ɗaya idan ka ɗauki ta ba za ka iya biyan ta ba. Numfashi da muke, iska da muke shaƙa da Ubangiji ya bamu, a ce bil ake kawowa duk wata fi sabilillahi, akwai gwamnatin da za ta biya? Babu gwamnatin da za ta biya bil ɗin iskar da talakawanta ke shaƙa, balle shi talakan aliƙe masa bil ɗin a ƙofar gida, ce gobe fa in baka biya ba za a yanke iska. ba za mu iya ba. Amma kyauta a ɓagwas, ka shaƙa ka shaƙa har ma ka ji cewa ta yi maka kaɗan, sai ka ƙara da fanka, ka jawo ta nesa duk kyauta. Babu ranar da Ubangiji ya ce ku da a dakata yau za a yi wani kwaskwarima ko za a yi maintenance na iska, ba a taɓa tsaye da dakatar da iskan nan ba. Tun da Allah ya halicci duniya haka iskan nan take gudana, ɗan adam yana shaƙa, dabbobi su shaƙa, halittunsa gaba ɗaya su shaƙa. To wannan iska kawai da kake shaƙa, me za ka yi ka biya Ubangiji? Babu abin da za ka yi. Ashe duk ibadar da za ka yi, wannan ba zai biya maka farashin aljanna ba. A ce ka biya Ubangiji irin abin da ya maka ni'ima, har kuma ka sayi aljanna, da larar domin tukunna yanzu maganar biya ake ba maganar ka shiga aljanna ba a ka gama biyan tukunna harajin abin da yake kanka to in kuma ka biya ka samu rara ka sayi aljanna ni'imomin aljanna akwai mai iya sayan su babu ni'imomin babu wanda yake iya sayan ni'imar aljanna mafi kasancin dan aljanna wanda yafi kowa kasa wanda Allah zai bashi gidan aljanna girman sa yayi duniyar nan sau 10 wannan shine wanda ya sha da kyarfa shine zai samu wannan to ka gaya mun me zakai ka sayi aljanna babu abinda mutum zai iya sayi aljanna to ashe kenan kaga babu wani abin da zaka yi ka ji wajibi ne akan Allah sai yayi maka shi ba shi yasa malamai suka ce da Allah ya kwashi duniya gaba daya duk ya zuba a wuta bai zalunci ba ba wanda zai koka an zalunci shi domin babu mai gajiya babu wanda ba ya da gajiyawa a cikin lamarinsa ashe kenan idan Ubangiji ya tsirar da mu ya shigar da mu cikin aljanna fa bi mahdif rahmatihi wa fadli tsantsan rahamar sa ce da falalarsa haka nan idan ya ainihin azabta wanda ya azabta fa bi mahdi adlihi tsantsar adalcin sa ne adalci na Ubangiji ne yasa ya azabta shi domin ya cancanci azabta shi haka babu wani abin da yake zama wajibi a bisa Ubangiji sai abin da ya wajabta wa kansa to idan Ubangiji ya wajabta wa kansa abu to yana aiwatar da wannan abu ya wajabta wa kansa zai tserar da mu'minai to yana tserar da su din baya sabawa inna allaha la yukhliful mi'at duk abinda Allah ya alkawaranta ya labarta to baya saba shi domin saba alkawari saba abinda aka alkawaranta musamman idan ya kasance ta janibin ihsani ne to akwai na ƙasa a ciki Ubangiji kuma ya ainihin tsarkaka daga dukkan wata tawaya don haka shi ya wajabta wa kansa cewa mu'minai dinnan zai tsirar da su to zai tsirar da su shi ya wajabta wa kansa zai taimaka musu to zai taimaka musu kataba rabbukum ala nafsihi rahma Ubangijin ku ya rubuta ya wajabta wa kansa rahama don haka shi ya wajabta wa kansa zai ji kan bayinsa ya yi musu rahama rahamar da Ubangiji ya halitta ya kasa ta gida 100 ya saukar da kaso 1 cikin 100 tsakankanin bayinsa da ita ne suke jin kan junansu da wannan kaso 1 din da ita ne da wannan kaso 1 din ne uwa take jin kan danta take jin tausayinsa da wannan kaso guda 1 din kaso 99 Ubangiji ya aje shi sai ranar gobe kiyama zai ji kan mu'minai da su to haka duk rahamar da take gudana a tsakankanin bayi a nan na Ubangiji kaso 1 ne daga cikin kaso 100 sauran sai an je lahira Ubangiji ya ji kan bayinsa mu'minai da su ashe kaga kataba ala nafsihi rahma shi yasa yazo cikin hadisi sahihi wanda Abu Huraira ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وبنجي يا ربو تلتافي واندينا وجنس سمن العرش فهو عنده فوق العرش ينا وجنس سمن العرش دومين الرحمن على العرش استوى النبي يتي فهو عنده فوق العرش أبند ونن rubutu ya kunsa inna rahmati sabaqat ghadabi rahamata ta rigayi hushina ta zarce hushina saboda haka Ubangiji yana hushi yana kamu amma rahamar sa ta yalwaci komai wa rahmati wasi'at kulli shay rahamata ta yalwaci komai saboda haka Ubangiji ya aje wannan rahama da ya wajabta wa kansa zai ji kan mu'minansa zai ji kan mu'minai waɗanda suka yi imani da shi a ranar gobe kiyama don haka babu abin da yake zama wajibi ga Allah sai abin da ya wajabta wa kansa haka nan babu abin da yake zama haram ga Ubangiji sai abin da ya haramta wa kansa. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ku bayina, na haramta wa kaina zalunci, na sanya zalunci ya zama haramu akan ku, don haka kada ainihin ku zalunci junanku. Don haka Ubangiji ya haramta wa kansa zalunci, kamar yanda ya wajabta wa kansa jin kai, haka nan ya haramta wa kansa zalunci. Ya tabbata a cikin hadisin Mu'az ibn Jabal wanda yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala hibarin فقال لي أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يدخل من لا يشرك به شيئا، لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا. yace Mu'az yake cewa na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo ni akan jaki, sai ya tambaye ni yace ya Mu'az, shin ka san haƙƙin Allah wanda yake kan bayinsa? Yace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka fi sani. Yace to haƙƙin Allah da yake kan bayinsa shine su bauta wa Allah kada su hada komai da shi. Yace to ka san kuma haƙƙin bayi akan Ubangijinsu idan su sun bauta masa ba su haɗa komai da shi ba? Ya kuma cewa Allahu wa rasuluhu alam, manzo Allah ya ce haƙƙin da yake kan Ubangiji na bayinsa idan har suka je masa suna bauta masa ba tare da suna shirka ba, Allah yu'azzibahum, ba zai musu azaba ba. Mu'az ibn Jabal ya ce afala ubashiru nas ya rasulullah, manzo Allah ko in fita in yi wa mutane bishara, dan wannan abun bishara ne, wato in har ka mutu da tauhidi Ubangiji ba zai azabta ka ba. Ya kamata a yi wa mutane bishara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, idan yattakilu la tubashshirhum idan yattakilu, kada ka musu bishara in kai haka sai su sakankance kuma ta'a, to tunda dai ni ina da tauhidi shikenan ma, ai wannan ya isa tunda an ce ba za a yi mun azaba ba. Ma'ana sai su yi wa abun gurguwar fahimta, ba su san cewa shi tauhidi ba zai tserar da kai daga azaba kwata-kwata ba, sai idan ka hada shi da al'amalu salih. Abinda tauhidi zai yi shine ba zai barka ka dawwama a cikin wuta ba. Ko da mutum ya shiga wuta in dai har yana da tauhidi, akwai misqalu zarratin min imanin a cikin zuciyarsa, kwatankwacin kwayar komayya na imani a zuciyarsa, to wannan shi kadai Ubangiji zai sa ya tserar da shi daga wuta ya kai shi aljanna. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada kai musu bishara sai su sakankance, domin za su ga kamar idan suka zama masu tauhidi shikenan kuma komai ma za su iya yi, ba kuma haka abin yake ba. To duk wanda yana nuna cewa Ubangiji yana wajabta wa kansa abin da ya ga dama, kuma alkawarin Ubangiji gaskiya ne, duk abin da yace zai yi din nan to zai yi. Kamar yadda yace fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin, wannan rantsuwa da Ubangiji yayi ba za ta fadi kasa banza ba, lalle tabbaci hakika sai mun tambayi waɗanda aka aika musu da manzanni, su ma kuma manzannin sai mun musu tambaya. Ubangiji ba zai bar wannan ba sai yayi, domin ya riga ya labarta labarin sa baya sabawa, domin a bada labari kuma ya zama sabanin abinda aka bayar, wannan shi ake cewa ƙarya. A cikin labarin Ubangiji ko babu ƙarya, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha, babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana, babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance. Allah ya ci gaba da cewa
qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
wannan ta'liqi ya kare wanda ubangiji yayi game da kissoshin da suka gabata da shubuhohi na mushrikai da suka yi ta kawo dangane da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ko gaskiya alqur'ani, wannan yanki gaba ɗaya wannan faifai ya kare. Yanzu kuma sai khatiba, an shiga ƙarshen sura, sai rufewa, murfi ne yanzu zai zo. Don abinda zai zo zai baka khulasa ne ta da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ya yi musu wa'azi, ya karantar da su, ya kawar musu da duk wata shubha. To yanzu lokacin mufasala ya zo, lokacin ainihin raba gari ya yi, sun gama gane komai. Dama ai sun ce ba su gane addini ba ne ko ba su gane annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa ko ba gaskiya yake faɗa ba. To ya yi musu bayani, ya rage kuma kamar yadda Bahaushe yake dabara ta rage ga mai shiga rijiya. Qul ya ayyuhan nasu, ka gaya musu ya ku mutane, ka fito ka yi shela. In kuntum fi shakkin min dini, in har kuna cikin shakka game da addini na, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, to fa ni bazan taba bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba. Walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum, sai dai zan bautawa Allah ne wanda shi yake karban rayukan. Wa umirtu an akuna min almu'minin, kuma an umarce ni in kasance cikin mu'minai. Kaga wannan ita ce mufasala, shine raba gari, shine jan layi. Qul, ka fito ka gaya musu ba tare da dardar ba. In kuntum fi shakkin min dini, in har kun kasance cikin shakka game da addini na. A can baya Allah madaukakin sarki yayi mana ga fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik, wanda muka ce a wancan lokaci muka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallama ake tuhuma da shakka ba. Maganar ana yin ta ne da annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ana nufin masu shakkar. In har suna shakkar, to ga abin da zai kawo musu da shakka. Kaga wannan ayar ta ƙara fito maka da abin karara cewa su waye masu shakkar. Annabi shi ba shi ne masu mai shakkar ba. Yace qul ya ayyuhan nasu, in kuntum fi shakkin min dini, idan kun kasance cikin shakka game da addini na, to ni ba da shakka. In ku kuna shakka, kuna kai kawo, kuna gaba ku gane abinda na zo da shi ba, to ni ba na shakkar abinda na zo da shi gaskiya ne. Domin wazifar manzo shi ne farkon wanda zai fara gaskata kanshi, kafin kowa ya gaskata shi, shi ne farkon wanda zai fara yadda shi manzon Allah ne, kuma abinda ubangiji ya yi masa wahayi gaskiya ne. Qul a ghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna أول من أسلم ولا تكونن من ولا تكونن من المشركين. كجاي موسو الله يقول أغير الله أتخذ كتيد سو أغير الله أتخذ وليا ينزوان أن الله زير لقى ونمجب إن شيبه الله به الحال إن شين يكير كره على التر سميد كسا ألوك تند باب سو كما شيء كتير وباء تيد شيء. تو كجاي موسو ni an umarce ni in kasance awwala man aslama, farkon wanda zai miƙa wuya, ni ne farkon wanda zai saduda, ni ne farkon wanda zai sallama. Wala takunanna minal mushriki, kada ka zama cikin masu shirka. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidi, idan har abinda kuke faɗa na cewa Allah yana da ɗa, to ni bana daga ciki, ni farkon masu bautawa Allah ne. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kaga ya musu da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya na Allah ne ubangijin halittu duka, ba ya da abokin tarayya. Wa bidhalika umirtu, ni da wannan aka umarce ni. Wa ana awwalul muslimina, ni ne farkon musulmi. Saboda haka duk wani manzo da Allah ya turo da ya zo da wani saƙo daga Allah, wannan risalar da ya zo da ita shi yake ɓanta da risalar, shi ne manzan. Sannan kuma wajibi ne a kansa kafin kowa ya gaskata da abin da Allah ya bashi na risala na manzanci, ya yi imani da wannan. Sannan kuma yake zama wajibi a kan as-saqalaini gaba ɗaya, mutane da aljanu, su yadda cewa wannan manzo ɗin daga Allah yake, sannan kuma abin da ya zo da shi daga Allah ne, su yi imani da shi. Don haka Ubangiji bayan ya gama faɗar dukkan wani shubuhohi na mushrikai, ya gama tabbatar da uluhiyya ta Ubangiji shi kadai da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai yake cewa to ka gaya musu, har idan ba su san ya ku mutane, har in ba ku san addini ba, addini na ba, to zan muku bayanin sa daki daki ku san sa. Ni addini na bai taba karbar shirka ba, babu shirka a addini na. Fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah, bazan bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba. Lakum dinukum waliyaddin, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budun ma abattum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyaddin, ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba, ni ma kuma ba za ku bauta abinda nake bautawa ba, sannan kuma ban zama mai bautawa abinda kuke bautawa ba a da, ko ma kuma ba ku zama masu bautawa abinda nake bautawa ba. Lakum dinukum waliyaddin, ku kuna da addinin ku, nima ina da nawa. Fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah, ba zan taba bautawa abinda kuke bautawa ba Allah ba. Walakin a'budu Allah, sai dai Allah kadai shi zan bautawa. Kaga sai aka fara gabatar da korewa, ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba, domin anan dole ne korewa ta fara gabata. Idan kana so ka yi rubutu a jikin allo, rubutun da ya dace, to sai ka kawar da wanda yake kai wanda bai dace ba. Amma in ka bar rubutun mara kyau ka dora naka, to kai ma naka zai zama ba shi da kyau. To shi yasa har kullun sai an yi nafiyu ake isbati, sai an kore sannan ake tabbatarwa. In ka zo ka daga kwalba akwai datti a ciki da najasa, kana son ka zo wani abu mai tsafta a ciki, sai ka bulbule wancan, ka zubar da shi kakaf, ka wanke ta, ka tsarkake ta, sannan ka zo mai tsafta din. Amma in ka dau mai tsafta din ka gwama ka hada, to shi ma ya zama najasa din. Saboda haka korewa take gabata kafin tabbatarwa. Wa man yakfuru bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, Ubangiji ya fara gabatar da korewar wanda ya kafirce wa tagutu, duk wani abin da ake bauta ba Allah ba, yayi imani da Allah. Aka fara gabatar da kafircewar kafin imani da Allah din, wanda ita ce kalmar shahada, la ilaha illallah, babu abun bautawa da gaskiya, sannan aka ce sai Allah. Sai da aka fara kore dukkan wani abin da ake bautawa da ƙarya, sannan aka bauta, aka tabbatar da abin da ake bautawa da gaskiya. To haka nan idan za ka yi wa mutane karantarwa, to sai ka nuna musu abin da suke yi mara kyau, abu kaza baya da kyau, baya da kyau, sai ka gaya musu ga wanda ya kamata. Amma ka ce za ka haɗa musu tauhidi da shirka, ai ba zai yiwu ba. Idan tauhidi zai zauna kuma ga shirka, addiddani la yajtami'ani, bai yiwuwa kishiyoyi biyu su haɗu guri guda. Ka ce ga haske ga duhu a lokaci ɗaya, sai dai hasken ko hasken, duhun ko duhun, amma ya zama haske duhu fari baki lokaci guda, babu shi. Ka ce akwai tauhidi shirka duk su haɗu guri guda, ba zai yiwu ba. Ko ka ce sunna bid'a, ba zai yiwu ba. Ko sunna sunna, bid'a bid'a, amma sunna bid'a ba zai yiwu ba. Shi yasa nake cewa har kullun ko dai mutum ya zama ahlus sunna, musulmi ahlus sunna, ko ya zama musulmi ahlul bid'a, amma a ce wai ga wani shi ba sunna ba, shi ba bid'a ba, to me shi? Inda yana bautawa Allah, tilas ne yana bautawa Allah, ko dai da sunna ko da bid'a. In bai bautawa Allah da sunna ba, to bid'a yake. Amma ka ji ana labarin wani a ce to shi dai to ya yake, sunna ne ko bid'a ne? A ce to gashi nan dai kai dai ba ka ce dan bid'a ba ne, ko ba za ka ce dan sunna ba? Wannan ba zai yiwu ba. Ila liqa'in akhar insha Allah. Allah ya kai mu gobe, domin mu ci gaba da tafsirin wannan ayoyi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.